الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب دار الاثنين دار ثلاثة عشرين دبيو دوتنا رمضان هجر الشجبا حلت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 1 da watan 4 watan Abril miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Timitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 22 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa muna cikin suratul Zukhruf wanda yau zamu tashi darasi na 6 a cikin wannan sura muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya amfane da mu da duk abin da zamu faɗa na aikatawa Allah ya bamu ikon aiwatarwa na hani kuma Allah ya bamu ikon hanuwa a jiya mun kwana a aya ta 39 fadin Allah subhanahu wataala walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum anfusakum annakum fil azabi mushtarikun yau in Allah ya kaddara zamu tashi aya ta 40 daidai zamu fassara tun daga ta 40 har zuwa aya ta 50 wala Allah yau mu yi kallon karatu in Allah ya kaddara muna fata wa Allah subhanahu wataala ya dace da mu arama aya ta 40 sai Allah ya ce wa shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam afa anta tusbihu summa aw tahdi al-umya wa man kana fi dalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala yana tsara lillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah yace da manzon Allah yanzu ya annabin Allah shin kai zaka iya ciyar da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zari masa tunanin sauraron gaskiya wanda baya da hankalin da zai saurari gaskiya balantana ta amfane sa kai annabin Allah zaka iya shiryar da shi har ke ji wannan abu aw tahdi al-umya ko kuma ka tura wanda yake makabu wanda Allah ya batar da shi baya ganin gaskiya balantana ya shawarta har yayi aiki da ita to kai annabin Allah zaka iya dora su akan tabarki nagartacce malami suka ce wannan ayar tana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa sha'anin shiryarwa yana a hannun Allah subhanahu wataala duk yadda kai annabin Allah kaso al'umma ta dinka ta yi imani to Allah ya ce akwai wanda ba har abada ba za su yi imani ba tintin akwai wanda kunnan su ubangiji subhanahu wataala ya zari tunanin sauraron gaskiya a ciki tun daga wancan lokacin har yanzu akwai mutanen da ubangiji subhanahu wataala ya sanya ba sa sauraron gaskiya shi fa wani duk yadda za a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce wallahi ransa dace yake idan kana son ka ga ransa ya shiga cikin damuwa ya bata rai yana kunfan baki to a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce amma in za a sanya masa wakokin duniya ya ji to shi normal yake baya da matsala kaga wannan yana karantar da mu cewa zuciyar ta lalace har ta kai inda Qur'ani baya tasiri a kanta Allah ya rufa mana asiri to Allah ya ce manzon Allah ya annabin Allah yanzu zaka ji yadda mutunan da Allah ya cire masa son jin gaskiya da kuma wanda Allah subhanahu wataala ya batar da ganin sa baya gani abin da yake daidai cikin abin da yake kuskure wa man kana fi dalalin mubin da kuma wanda yake cikin bata ya riga ya bata yayi nisa daga hanyar gaskiya baya ta'ammuli da masu gaskiya baya zuwa inda ake neman gaskiya kuma balma baya kokarin neman gaskiya yanzu kai annabin Allah zaka iya dora su akan tafarki wannan yana fassara wata aya a cikin alqur'ani da Allah yake jin hankalin manzon Allah cewa innaka la tahdi Allah ya ce manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta ya annabi Allah baka iya shiryar da wanda kaga dama walakin Allah yahdi man yasha sai dai shiryarwa ta Allah subhanahu wataala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa amma hidayatul bayan hidayatul tawfiq wannan al'amari ne wanda shi kadai rabbani yake banta da shi annabi zai yi mutum wa'azi ya shiryu amma ya shiryar da shi a shirye da zuciyar aiki ne nawa na Allah subhanahu wataala a wata ayan kuma Allah yake cewa wa ma anta alaihim bijabbar kai annabin Allah ba za ka tilasta su ba dole su yi addini ba shi bane manufar ka tilasta a'a son ake kai karatu fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda kuma ya so kai kafir cewa Allah subhanahu wataala domin tintini Allah ya halicci dan annabi Adam kuma ya dora shi akan tafarki wa hadainahu najdain ubangiji ya ce mun dora mun shiryar da shi zuwa ga tafarki guda biyu hanyar duk za ta kai mutum aljanna Allah ya yi bayanin ta ba wani abu da yake kai mutum aljanna facin manzon Allah ya yi bayanin sa ba wani abu da mutum zai aiwatar a duniyar nan da zai kai mutum wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa Allah ya dace da mu a suratul ghashiya kuma Allah ce manzon Allah lasta alaihim bi musaytir kai annabin Allah ba ka ci da tilasta su iyanaka innama alaykal balagh isar da sabon ne kai na karantar kai mutane wa'azi al'amari na shari'a a hannun Allah subhanahu wataala yake to shine Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ya annabin Allah kai zaka ji yadda wanda Allah ya kurmantar da jinsa baya jin gaskiya wallahi lazim akwai wanda malam hatta hudu ba a ranar juma'a bai saurare wa'azi kwatanta bai da alaƙar shi bai a shekara shekara bai kai wajen wa'azi ba kuma sai ya shekara hudu ba juma'a da ake son ayi mutane tunatarwa a kai ba zai saurara ba in kaga ya zo masallaci to ya je ana ta da iqama lokacin zai gangara ya je masallaci kai wannan ba sai an ce maka ya samu matsala ba wallahi wannan ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta mutanen farko cikin Qurayshawa da ba su imani da manzon Allah ba saboda duk wani abu da zai sanya mutum ya ji gaskiya su sun toshe wannan mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su har kunne hannaye suke sanya a cikin kunne suna sanya auduga kada a kunne gudun kasu ji gaskiya to akwai mutane da dama da sun ɗabi'antu da wannan ba lalle suka ce abinda ke ka wannan abin idan ga mutum baya shawar ya je inda ake wa'azi ko in ya shiga inda ake wa'azi yana jin kunci da damuwa to wannan yana karantar da cewa zuciyarsa ta rabu da Allah subhanahu wataala ne yana da buƙatar ya koma wa littafi ibn al-qayyim al-jawziyya ad-da'u wad-dawa ya je a wanke masa zuciyar domin ta riga ta yi ta Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ce aya ta gaba Allah ce fa imma nadhhaban nabika fa inna minhum muntaqimun Allah ce fa imma nadhhaban nabika in har musu Allah muka dama muke maka wafati nadhhaban nabika anan ana ne Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafati gabanin Allah ya taimaki ya azabtar da kafirin da basu imani da manzon sa da annabi ba to Allah sai iya Allah ya ce manzon Allah in muka so in muka dama sai mu karbi rayuwarka gabanin mu nuna maka makiyanka a hannunka masu mun kaskantar da su yace fa inna minhum muntaqimuna musu Allah game da waɗannan kafiran masu ƙaryata ayoyinmu masu ƙaryata annabawanmu Allah ya ce muntaqimuna za mu ramuwar ganya da su a gobe alkiyama fa inna minhum muntaqimuna abu musu malam suka ce a'a ubangiji yana iya ya bar annabin Allah bai ga azabar ba sai bayan annabin Allah ya rasu sai kuma Allah ya musu azaba daga ciki haka ta faru duk kowanne daga ciki ta faru akwai kafiran da tun annabin Allah yana raye Allah subhanahu wa ta'ala ya musu azaba akwai wanda kuma aka jinkirta sai an je kiyaman a azabtar da su akwai wanda kuma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wafati sannan aka musu azaba wanda kin misalin kasar Rum da kuma Faris wannan yana cikin manya-manyan daula ta kafirai Rum amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara musu musulunta ba ko a ci yaki a kansu a karya wannan gwamnatin sai bayan rasuwar manzon Allah sai zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda a lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara aka karya gwamnatin kafirai kaga manzo Allah bai gani ba amma Allah ya bai manzo Allah labari cewa ghulibatur rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun fi bid'i sinina sati lillahi al-amr al-amrin ana halakat da sina gun Allah subhanahu wa ta'ala to kuma akwai wanda sai an je kiyama Allah zai musu azaba wasu kuma nan duniya za a yi musu kuma a je kiyaman Allah ya dandana musu Allah ya kare mu shine Allah ya ce manzon Allah fa imma nadhhabanna bika in musu Allah muka karbi rayuwarka gabanin mu nuna maka makiyanka a hannunmu azabtar da su Allah ya ce fa inna minhum muntaqimun ba shakka musu Allah subhanahu wa ta'ala za mu kama su mu musu azaba wala Allah a bayan ranka wala Allah kuma idan aka tashi alkiyama gurgudun abin da suka aiwatar na zulubi sai Allah ya ce Allah ya ce aunuri yannaka alladhi wa'adnahum ko mu nuna maka musu Allah murayyata kai mu nuna maka abinda muka yi alkawali wa kafirai na azaba Allah ya ce fa inna alaihim muqtadiruna musu Allah masu iko ne a kansu jama'a mun fahimta ubangiji ya ce wa manzon Allah idan musu Allah muka ga dama sai mu karbi rayuwarka gabanin makiyanka ba musu azaba ba in ko muka ga dama sai mu jinkirta maka rayuwarka mu nuna maka makiyanka a hannun musu Allah mun azabtar da su mu nuna maka abinda muka yi alkawali na azabtarwa na halakarwa Allah ya kuma fa inna alaihim muqtadiruna wallahi mun isa mun gagara mun kai a inda za mu iya musu azaba idan muka doka mutanen da suka fitar da manzon Allah daga cikin garin Makka suka sanya wa manzon Allah ya yi hijira suka hana wa sahabbai jin daɗi a cikin garin Makka har suka yi hijira guda biyu hijirar farin zuwa Habasha aka yi ta biyu zuwa Madina har ma suka yi hijira guda biyu Habasha zuwa biyu aka tafi a Habasha abin bai wadatar ba suka tura daga cikin kafirai don a koro musulmai daga Habashan duka annabin Allah ya yi haƙuri radda aka zo Badar radda aka zo yakin Badar a ranar sai da Allah ya kasantar da su baki daya da aka zo Badar duk wani kafi kafiri da ka sani duk wani jigegen arni da ya takura wa manzon Allah a Makka ana zuwa Badar sunan su gawa sunan su sori sai ga su hannun musulmai Allah ya walakantar da su Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azabar su a hannu aka sanya musulmi suka kashe su aka walakantar da su suka dawo da kunya a gidajensu wannan ya sanya suka dauki fan alwashi na dokar fansa din aka sake haduwa da manzon Allah da wannan ne suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ghazwatu Uhud da aka yi da aka je yakin Uhud manzon Allah ya yi plan ya tsara yadda ya kamata a tafi da yakin an kama hanya aka je aka je Uhud annabin Allah ya ware mutum 70 dai bayan daya mutum 70 daga cike sanya akwai Usama dan Zaid annabi ya sanya su a saman dutse yace duk abin da ke faruwa kada wanda ya sako in mu ke ci da yaki in mu ma ake ci da yaki kada wanda ya sako saboda bandan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba sa dabaru na yaki kuma yana shawara da sahabbai cikin duk abin da zai aiwatar da ba za a yi kunya ba da ikon Allah mahalba wasu kware a fagen halbi annabi ya tura su a dutsen gudu yace kada wanda ya sauko aka zo aka gauza tsakanin kafirai da musulmai bayan sai ga musulmai suna cin nasara ta kai kafirai na gudu suna bar dukiyoyinsu wa'incan mutanen da suke sama suna ganin abin da ke faruwa ga kafirai na ruga da gudu wannan ya sanya hankalin musu da cikin sahabbai ya tashi kokarin a tattara ganima su suka fara saukowa ɗaya daga cikin su ya ce musu Jabir ya ce musu annabin Allah ya ce kada mu sauka ko mu ke ci ko wa ke ci kada wanda ya sauka ai ina an kare yaki suka ce an riga an kare shi yasa wallahi alim duk wanda aka ce masa annabi ya ci ya saba wa manzon Allah to sai ya ga abin da bai so a rayuwa malam ko suka yi wasu da cikin suka sauko lokacin Khalid dan Walid bai musulunta ba rundunarsa an kori kafirai musulmai na cin yaki sai ga wa'incan mutum 70 sun fara saukowa daga dutsen Uhud Khalid dan Walid Allah ya yafe masa sai ya gano cewa wa'incan mutane ku sun fara saukowa malam sai musu kwantan gona sai ya kewaye dutsen da su kan ajima ga musulmai an sa su a saka nan ba aka kewaye musulmai sai da aka shi kusan mutum 70 a cikin su amma dai a ƙarshe ubangiji duka ya yafe musu duka an yafe musu ai duk wanda ya je yakin Uhud ko to Allah ya gafarta musu an gafarta musu duk abinda suke an gafarta musu shi yasa daga cikin sunna ba idan mutum ya tafi aikin hajji ko umara ana sanya jihudi ga shuhada Uhud mutum 70 annabi ya sanya ka gina musu rami daya aka sanya su a ciki to kaga a badar annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiyarsa a hannu amma da aka zo badar da aka zo Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kai aka gudi aka karya wa manzon sallallahu alaihi wasallam haƙorin sa dakar annabi yana jini sallallahu alaihi wasallam har ma ta kai inda ana koyi annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan ya sanya da aka zo yakin Khandaq ghazwatul ahzab ubangi subhanahu wa ta'ala bai bari kafir suka ci nasara akan musulmai ba yakin ba ai ba amma Allah ya tsoro ya sanya tsoro a cikin zukatan kafirai ka san daga cikin abin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah Allah ya sanya kafirai suna jin tsoron haduwa da shi kafin ma a haɗu tun kafin a haɗu duk girman gwamnati ake za ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana jin dardar a zuciyarta shine Allah ta aul nuriyannaka alladhi wa'adnahu ko musu Allah mununa maka abinda muka yi musu alƙawari na azaba wasu daga ciki wanda ba a gishe su Abu Jahl akwai wanda sun yi rashin lafiya akwai wanda kuma ashan inna ta kama su wasu kuma aka kashe su a suka walakanta ga sunan daban-daban Allah ce fa inna alaihim muqtadiruna musu Allah subhanahu wa ta'ala muna da iko akan wannan da nan ne wanda suka ce duk wanda zai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da abokanan adawa wanda kuma kada akan gaskiya to dai guda biyu ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka abokanan adawa ka ga su a hannu sun shiga hannu na Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a'a Allah ya kashe ka ya kale abokanan adawa saboda in an je kiyama ubangiji ya muku shari'a da su sannan kuma kai ya zama to ka tafi da damuwarsu a zuciya saboda a kiyama dukkanin abin da ke cikin zuciyar mutum za a fitar da shi Allah ya rufa mana sai Allah ya ce
إنك على صراط مستقيم
ce fastamsik billazi uhiya ilayka ya annabin Allah istamsik billazi uhiya ilayka ka tabbata akan abinda aka yi maka wahayi zuwa gare sa akan alqur'anin kirma anan Allah yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata kuma ya kara rikon abinda Allah ya basa na wahayi da musulunci da annabtaka an bai wa manzon Allah wahayi ana masa wahayi to abinda ake masa wahayi na alqur'ani ya riko da shi ni aka wa manzon Allah wahayinsa alqur'ani mai girma kuma har abada duk wanda ya riko da alqur'ani ba zai halaka ba in mutum ya riko da alqur'ani da sunnar shugaban halitta wallahi ba zai tabi ba to Allah ya ce manzon Allah fastamsik billazi uhiya ilayka kai riko ka tabbatu akan abinda aka yi maka wahayi zuwa gare ka ka rike alqur'anin nan da gaske ka rike musulunci nan da gaske kuma annabtaka ba abun wasa bace haka duk dalibin ilimi duk musulmi to wajibi ne ya riko da alqur'ani mai girma idan mun to shine abin da ke tsara maka rayuwa sai Allah ce innaka ala siratin mustaqim kai annabin Allah kana akan tabarki madidici kana kan hanya mai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala idan ka ce as-siratul mustaqim inji malamai suka ce shine tabarkin da ke hada mutum da Allah duk wani abu da zai hada ka da Allah in kai ka samu kusanci da Allah su rushe as-siratul mustaqim shi ya sanya ma Allah ya sanya a cikin addu'ar da mutum zai dinga yi a kullun cikin sallah ka roki Allah ya dora ka a cikin akan tabarki madidici a kullum muna karantawa kusan so 27 ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya ce hanyar addinin Allah al-manhajul kitabi was sunna duk abin da kake akai in dai baka akan kitabi was sunna ka sai wallahi ka zasha ta tarba wajibi ne mutun ya rayu in yana iya rayu in har yana son shiga aljanna to ya rayu akan manhajin kitabi was sunna ya zaman to littafin Allah shi ke haskaka maka rayuwarka sunnar manzon Allah tana yadaya maka littafin yana nuna maka hanyar sunna tana yada maka hanyar amma ka ce zaka rike Qur'ani shi kadai akwai matsala zaka rike hadisan manzon Allah su kadai akwai matsala dole sai ka hada kuma ka fahimta irin fahimta ta magabata kuma yanzu diyane yake awan yake wajibi aka ba kirkirowa ba ka bi abin da Allah ya dora wa manzon Allah manzo ya ce wannan ayat tana karantar da mu istiqama akan addini mutum ya tabbata akan addini kuma ahabbul a'mali ila Allah adwamuha mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine aikin da mutum ya dawoma akai yana ji ana son mutum ya dawoma in ka sa kanka abu na alkhairi to ka dawoma a ciki wani sahabi ya tambayi manzon Allah cewa qul li fil islam qawlan la as'alu ahadan khairan ya annabi Allah fada ni a musulunci zancen da har na mutu bana bukatun na tambaye kowa akai sai annabi Allah ce qul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan ka tabbatu akai ka tabbatu akai to tabbatuwa akan imani shike sanya kuma Allah ya tabbatar da kai a cikin kabari da kuma rata shi a kiyama ina fata mun fahimta tabbatuwa da akan imani shike sanya Allah ya tabbatar da mutum a cikin kabari domin Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ubangiji yana tabbatar da mutanen kirki da al qawlu thabit shine mutun ya cika da kalma ta la ilaha illallah anan duniya kuma alkiyama in an tambaye ka Allah zai baka damar ka bada ansa asamar jabir an yi wani lokaci nan garin da sauran kabarin garuruwan mu akwai litafi da lokaci akwai ni kawaidi mai izawa abin nan izamata al-abd malam jabir an yi izamata wani jahi ne watan wanda mutum ke karatu gaban malamai na da saboda kai hadda cewa ake saboda in ka mutu to kai ya bada amsa tabbai da za a yi maka idza mata al-abd in bawa ya mutu to za a sai ga a ce za a nama ta karatun namakin da mun karo zai zo wa mutum sai a tambaye shi to ga tambayoyin kuma ga amsa sai ka haddace saboda ko da ka mutu to ga amsa tambayoyin ashe ashe ba Allah bari ba haka yake ba yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabitini dole sai ka tabbato akan addini sannan in ka zo mutuwa kuma sai Allah ya cika maka da imani Allah ya sa mu cika da imani tabbatuwa akan imani ko akan manhajin Allah abane da ake da bukata gun kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na zamanin banu Isra'il wani mutum da aka yi wani gwamnati sarki ne da aka yi wanda ke da bokaye ɗan duba sun fara gajiya shekaru su yi musu aiki sai suka nemi da sarkin garin ya nemo yaro mai hazaka yaro mai kokari da a koya masa wannan bokanci wannan ya sanya aka dibo yaro to yana zuwa karatu wajen bokan to saman hanyarsa sai yake biya yana cin wani yana karatun kuma attaura sai yake tsayawa wajen malamin yana saurare karatun kuma sai ya je wajen bokan a koyo masa kabirci da cibbi haka ake yi yana karatu guda biyu yanzu wata rana sai wata dabba ta hana mutane wucewa to sai yaron ya ce to yau za a yi ta kare yau zan gano wanne ne na gaskiya a cikin karatun guda biyu sai dauko tsakuwa ce Allah in dai karatun da bokanci nake koya min shi ne karatun da yake naka to Allah kashe wannan dabbar sai ya jefa shi ya ce to Allah in dai karatun da malamin nan yake koya min na attaura shi ne karatunka kuma shi ne tafarkinka Allah ka kashe wannan dabbar yana jefa sai ta mutu to sai ka ce ai yaron waliyi ne nan take malamin yaron ya dokar aka abin nan ce a ni ba ni ba ke yi Allah ne yake yi duk wanda ya zo da wata bukata sai ya ce masa abu guda ne kawai ka yarda Allah ke yi waye Allah sai ce Allah sai ya karanta da su tauhidi ya karanta da su waye Allah haka ake yi haka ake mutane da dama suka zo wajensa da bukata ya ce sharadin kawai ka yi imani da Allah kuma sai a maka addu'a in Allah ya ga dama sai ya warkar da kai to ana nan sai wazirin sarki ya ji labarin yaro cewa yaron yana warkar da mutane waziri ya dan wani ma ya rawa balantana dan makadi shi wazirin su ne kusa da sarkin da aka yaron nasu ne kenan ko ya sa aka kira ya zo bin yaro matsala ta gani yake da ita yana son a bude masa idanu ya ce a'a haraka ta wannan abun ba ni ba ke yi ya ce to wake ya ce Allah ya ce to akwai wani Allah manci wanda muke tare da shi ya ce wacce ai halitta ce cikin halittun Allah shi kansa halitta ce cikin halittun Allah sai ya ce masa to waye Allah da nake zance ya ce Allah da ya halitta sama da ƙasa ya yi kaza da kaza da kaza ya zana masa ababe na Allah ya ce masa yanzu to inna musulinta inna bi Allah zan samu idanu ya ce ga wanda ka gani kai da yaqini ba abu da Allah ba abu da Allah ka sa a koma su yi sai bari mu dan gwada mu a'a kawai ka tahi da zuciya daya ya ce in dai har zai samu gani ya samu idanu to ya yi imani da wannan Allah akai addu'a malam kawai sai gashi waziri ya dawo garau yana ganin komi washi gari yayi sammako gun fadar mai martaba da yazo sarki ya fito ya ga alamu ko wazirin da ake kawa da dan jagora gashi yau shi kadai babu dan jagora waziri ya aka yi na ka samu idanu ya ce Allah ya basa ce akwai wani Allah bayan ne ya ce ina gano gaskiyar al'amari kai halitta ne cikin halittun Allah to waziri zai bata wa al'umma da kai kenan ko sai sarkin ya sa kamu waziri wannan karatun baka san shi ba ya aka san wannan karatun aka azartar da waziri ya ce mai martaba ban yi ma wannan karatun yaro da kake tura wajen sihiri shi ya koya min wannan karatun aka kira yo yaro aka yi mai azaba ya ce ga wanda ya koya masa aka kira sa a ƙarshe sarkin ya sanya a gaban yaron aka yanka waziri aka sanya zarta aka raba sa biyu aka kawo malamin aka raba sa biyu to yaron sarki yana da bukata gare saboda ya karanci kafircin sai ya ce amma yanzu ba haka za a yi ba ka bar wannan aqidar ka dawo ka bi ni. Sai ce ina, ba zai yi ba. Sarkin ya ce to a tafi da shi cikin ruwa, aje da shi saman dutse, dutsen da fi kowane dutse girma. Idan an je da shi to a tambaye shi waye Allah, in ya ce ni ne Allah to a dawo da shi, in ya ce akwai wani Allah wanda ba ni ba a wulga sai ya faɗo ya mutu. Aka tafi da yaron aka rike sa, yaro ya yace ina, Allah shine mahalicin sammai da ƙasai, yace kuma wancan fa mutum ne, halitta ce kamata halitta ta cikin halittun Allah. Za a wulga yaron, Allah ya sanya dutse ya girgiza ya yado wa'annan fadawar, askarawan suka dawo baya, askarawan suka dawo suka juyo, Allah ya wulgar da su. Yaron ya dawo wajen mai martaba, ya dawo wajen sarki. Ina sojojin tura ta da kai, ce Allah ya gama da su, cikinan bai bari ba. A kai da shi cikin ruwa, aka je da shi cikin ruwa, aka dawo. A ƙarshe sai ya ce ma sarki, in kana son ka kashe ni, in har kana son ka kashe ni, to ga yadda za ka kashe ni, shi ne ka tara mutane baki ɗaya kaf, ka tara al'umma baki ɗaya, ka ce da su, ka ce da al'ummar su zo a haɗu wuri guda, sai ka ɗaure ni da kututturen ici, ka ɗauko kwari da baka, to ka ja ka ce bismillahi rabbil ghulam, ka ce da sunan Allah ubangijin yaro, in kai haka ni kuma zan mutu. Sarki ya yi tsammanin ya zo da ƙarƙashin al'amarin yaron, ya sa aka yi shi da duka, aka haɗa masa kowa da kowa, aka zo aka gina, aka sanya yaro da kututturen ici, aka ɗaure sa. Sarki ya ja kwari da baka, ya ce bismillahi rabbil ghulam, da sunan Allah ubangijin yaro, ya jefa ma yaron, sai yaron ya mutu. Nan take duk al'umma da ke gurin ta suka rikide suka ji, suka ce amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, mun yi imani da ubangijin yaro, mun yi imani da ubangijin yaro. Sai kowa ya musulunta, shi bai san babbar da'awa ce ake ba, haka mashawartan suka ba shawarar ba, a ɗauki mataki, aka gina ramu, aka kunna wuta, duk wanda ya ce ya imani da ubangijin yaron to ya fada a ciki. Har ƙarshe dai mutane haka suke zauwa suna ta wucewa, kowa ya zai ce amantu bi rabbil ghulam, amantu bi rabbil ghulam. Can wata mata ta zo da yaron ta abai, sai ta zo za ta fada, sai ta tausayi ɗanta ya kama ta, sai ta juyo. Annabin Allah ce sai ɗanta yace da ita, ya ke mama, ki fada cikin wutan nan, kina akan gaskiya, kaga tabati kenan ko? To Allah ka tabbatar da mu akan tafarkinka. Allah ce fastaqim bima billazi uhiya ilayka, fastamsik billazi uhiya ilayka. Ya annabin Allah, karibu game da abinda Allah ya wahayi zuwa gare ka, innaka ala siratin mustaqim. Kai annabin Allah kana tafarki majalisi, sai Allah ya ce
wa innahu la
Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusalun. Allah ya ce wa innahu lalle shi alqur'ani la dhikrun laka ay la sharafun laka, daukaka ce gare ka ya manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wannan alqur'ani daukaka ce da kai annabin Allah, wa li qaumika kuma daukaka ce wa mutanen ka baki daya. Ya Allah yake nihi da alqur'ani daukaka ce wa manzon Allah, saboda Allah ya sabkar masa da littafi mafi girma a cikin littafai, cikin duk littafin da Allah ya sabkar babu littafi kamar alqur'ani mai girma, shine khairul kitab wa khairul kutub, fiye dukkanin wani littafi a duniya. Shi yasa Allah ya ce manzon Allah wa innahu la dhikrun laka, shi alqur'ani daukaka ce gare ka kai annabin Allah, ta Allah ya sabkar maka da mafi alkhairin litani. Sai Allah ya ce wa li qaumika, kuma alqur'ani daukaka ce wa mutanenka, to nan ne malamai suke sabani wali qaumikan da Allah yace suwa ake ni ana nihin musulmai ko kuma duka mutane abin nan familykin manzon Allah suka ce wali qaumika ana nihin quraishawa saboda kai daga cikin su ka fito kai annabin Allah ba quraishi ne alhashimiyul quraishi to dauka ce ga kabilarka suka ce a'a innahu la dhikrun laka wa liqaumika ana nihin sahabbanka suka ce a'a innahu la dhikrun laka wa liqaumika ana nihin al'ummarka baki daya to me yasa ya alqur'ani zaman to shi to kaga ga al'ummar manzon Allah baki daya ko ga mutanen annabi saboda Allah ya fitar da annabi a cikin su ubangiji Allah ubangiji ya fitar da manzon Allah a cikin su wannan ne Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sabka muku da alqur'ani wanda akwai daukakar ku a cikin sa kauli mafi rinjaye wanda ba su ka fi ambata ba shine cewa kabila ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ce wasufa tusaluna da sannu kuma nan gaba idan aka waye kiyama tusaluna za a tambaye ku suwa kenan shi kansa manzon Allah za a tambaye shi sallallahu alaihi wa sallam in har Allah zai tambaye manzon Allah malam to waye Allah ba zai tambaya ba kuma alkawalin Allah yayi wala nas'alanna alladhina wala nas'al ladhi ursila ilayhim wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin wallahi sai mun tambaye wanda muka yi wahayi zuwa gare su annabin Allah na cikin wanda Allah yayi wahayi zuwa gare sa to Allah ce wala sawfa tusalun tasallunan gaba a kiyama Allah zai tambaye ku daga cikin za a tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da shi littafin Allah wasu isar da shi saban da Allah ya ba sa ya isar da kuma aiki da shi da kuma dukira zuwa ga littafin haka duk wani malami talibin ilimi da yake karatu Allah zai tambaye shi game da wannan littafin da farin ya isar da shi da kamata kai wa'adi da shi ko kuma a'a ka dauke shi hanyar samun kudi hanyar cuwa-cuwa yanzu kalli billahi da cewar al'ummar Allah ya rufa mu da asiri kai mu da imani mu da mutunci mu mutun zai labe bayan alqur'ani mai girma alam wallahi akwai masu zuwa wajen masu kudi da yan siyasa su amso kudi da zimmar za a sauke musu alqur'ani dalibin ilimi ya je wajen dan siyasa ko mai kudi ya ce alhaji bari a sauke maka alqur'ani kai ga san ya kare da yare na maka da hankali ya da kika gaba wallahi kuma zagwa zai ba za ka karanta ba wasu ma za a tattaro su a daki araba a ce za a sauke qur'ani wallahi ba sauke wa ake ba idan shi kansa kadira a sauke qur'anin kin wata kariya ce mai zaman kanta in za a shiga babi na ilimi ba inda sabi suke wannan abu Allah ya rufa mu nasiri to kuma su ma al'ummar ka sai Allah ya tambaye su game da biyar littafin shi alqur'ani da kuma shibbin sa da kuma aiki da shi sun yi aiki da abin da Allah yace su yi sun hanu da abin da Allah yace su bari duk abin da ka karanta na alqur'ani kuka ji an yi wa'azi akan sa kace Allah ya ce ayi to in ka je kiyama sai Allah ya tambaye ka game da wannan ayar duk malami mai wa'azi wallahi al'adin sai Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi game da karatun da yayi ka isar da sakon Allah na farin danwa kai wa'azi dan ka samu shuhura da daukaka dan a ce wane ne kai ko kuma kai ne dan Allah subhanahu wataala ko kuma dan dukiya ko kuma dan yan mata su so a sa ko ne wasu suna karatu ne saboda yan mata arama eh a cikin alarmomi ba akwai su eh ba malamai kare har cikin alarmomi ana samu wanda shi kawai zai gyara kamara ta dauke shi da kyau saboda ya yi bibliya yan mata su gani a ce ana tafi da saboda kansa sai a tashi kiyama kuma Allah ya ce aiwata da shi kaga karatun bai yi amfani ba Allah ya tsare akwai wanda ma wa'azi in ba yan mata bai yi ma akwai wanda sai su yan mata suke ba wa'azi wannan sha Allah kuma azimun wallahi alamun su bai girma ne to sai Allah ya tambaye ka ba dai duk dalibin ilimi wannan ku je da muke akai muna karatun nan wallahi da sai Allah ya tambaye mu muna fatan Allah ya sa mu yi danshi Allah ya sa mu yi danshi Allah ce wasufa tusalu za a tambaye ku kukan ku masu sauraron sai Allah ya tambaye ku an ce kaza kun yi Allah ya ba mu iko aiwatarwa sai Allah ya ci
wasallam arsalna min qablika
alman arsalna min qablika ya annabin allah ka tambayi wa inda muka aiko gabaninka min ruslina daga manzannin aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu wai shin musu allah mun sanya wasu abubuwan bauta da muka ce abota musu a wannan ayar malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassarata sun kara wa juna karatu da Allah ce was'al man arsalna min qablika ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka kauli guda bi mashhurai na malaman tafsiri suka ce man arsalna qablaka ana nihin mabiya manzannin ka tambayi yau ahlul kitabi alyahud wal nasara da Allah ya ba su littafin at-taura da injila gabanin kai annabin Allah wai shin a cikin at-taura da injila akwai inda Allah yace akwai wasu ababin da ya kamata abota wanda ba Allah ba wannan shine zance na fari suka ce a was'al man arsalna Allah yana cewa ka tambayi annaba wanda muka aiko gabaninka a yaushe lokacin da manzon Allah yayi akai Isra'i da Mi'raj da shi domin manzon Allah ya hadda annabawan Allah ya ba su sallah a sama ta da ya iske annabi sama ta bi haka har zuwa sama ta bakwai to Allah yace wa'annan annabawan da kada da su Allah ya tambaye su akwai annabin da musu Allah muka ce a ga wani abun bauta a rika bauta masa ai duk wani annabi da yazo a duniya abu da yake kira zuwa gare sa shine abota wa Allah subhanahu wataala ba wani annabi da yayi farfaganti yayi kira na abota masa ba wani annabi da yayi kira cewa abota wani abin bauta wanda ba Allah ba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah ce walaqad ba'athna fi kulli umma haqiqa musu Allah mun aiko a cikin kowace al'umma sai Allah ce rasulan ba wata al'umma da tazo ta shude wanda babu manzo a cikin ta babu duk wata al'umma da kaje a tarihi na duniya da aka yi to Allah ya aiko annabi a ciki to wannan annabin abin da yake fada an'budullaha jama'a ku bauta wa Allah shi kadai washtani bi taghut in sace dukkanin bautar abin da ba Allah subhanahu wataala ba to sai Allah ya ce manzon Allah sun mutanen ka suna bauta mu gumaka ka tambaye su har suna cewa ka zo a bauta mu gumaka tare da kai su ba su zo su bauta ma Allah ka tare da kai Allah ya tambaye su ai sun karantu akwai masu karatu a ciki kaga in ana tambaya ba a tambayar jahili ko masu karatu ake tambaya Allah sai tambaye su su baka labari wai akwai wani annabi a duniya da Allah ya aiko da yace a ga wani abu da ya kamata abota wanda ba Allah ba wallahi kowa yana kira ne zuwa ga abota wa Allah subhanahu wataala shi yasa malamin ku kira abota wa Allah shi kadai kuma abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad a qara kad a raki mi annabin Allah ya karantar yi kokari ka aiwatar mi manzon Allah ya hanya kai yi kokari ka baka handa wannan abu yanzu duniyar yanzu daliban ilimi su fi kowa rikici a tsakanin su kuma yana fassara wasu ababe kamar haka abun akwai karancin ikhlasi cikin ababe da dama da muke aiwatarwa akwai karancin ikhlasi karancin yi da Allah galiban mafiya yawan daliban ilimi suna ruɗuwa da hubbu shuhura son a san ka a ce ai ware ne yace kaza akwai kuma wajen ka'ida ta malamai wanda khalid tu'raf ka zo da wani abu wanda saɓanin abin da malamai suke a kai don a san ka yanzu misalin kwanakin nan a social media ƙadiya za ke ta tattaunawa a kai shine ƙadiyar tahajjuji hatta cikin ahlus sunna wasunna sun fito suna ta caccakar masu tahajjudi har a cikin al'ara har cikin ahlus sunna fa eh suna caccakar masu yin tahajjudi wai bid'a ce Allah ya rufa mana asiri abinda ba ku gane ba shine har yanzu daliban ilimi su shiga cikin tetayin kawunan su wallahi al'azim duk wata mas'ala da ka fito kai bayani ta ilimi a cikin al'umma ina mai rantsewa da Allah gaban Allah sai ka kare kanka sai kawo Allah bayani da mu ba kai Allah ya turo ba shi wanda aka tura shi zai bayani kai ma sai ka bayani saboda Allah yanzu ka je gaban Allah, Allah ya tsira ka a matsayinka na malami, a ce wani kare duk zantutukan da kake fada. Kai ka san a wani abu da ko anan duniya fa zai kare ka saboda kana gaban Allah ba, nan duniya ba ka iya kare kanka ba tsakanin ɗan uwanka mutane. To ina da kuma tsaye gaban Allah subhanahu wa ta'ala, haka mu rufa ma junan mu asiri, kawai mu rufa ma kawunan mu asiri, mu ta karatu, mu ta kokarin karantar da al'umma. Kai ka ta karatu ka ci gaba da bincike, kuma daga cikin abin da ke rudar malamai da ɗaliban ilimi shi ne tunanin ni na kai, ni na isa, ka kai a ina, kuma kai isa a ina. Allah ya rufa mana asiri, sai Allah ya ci aya ta gaba. Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun, hakika Musa Allah mun aiko annabin Musa zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da kuma watan mutanansa, ashrafihi, ashrafi qawmihi, manya manya cikin mutanansa, almala ana nufin manya daga cikin al'umma. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzansa zuwa ga Qurayshawa da kuma duniya baki daya, to haka Allah ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'auna. Fir'auna shine sarki na Misra, wanda wannan kalma ta Fir'aun kalma ce wadda tutulaka ala kulli man walla ri'asata Misra, duk wanda ya zauna a kujera ta mulki a Misra a wancan lokacin ana kiransa da Fir'auna. To yanzu ba tsabar renin mutanen yanzu, sai ka tarar ga mutum ya tattake ya aiko malam tambaya wai meye sunan Fir'auna na gaske. To kisan Allah ko mutum ya ko mutane kirkika da mutum bi zaka da sunan Fir'auna, in ka sani bi zaka da bi zai karka da shi. To Allah ya ce mun aiko annabi Musa bi ayatina da hujjojinmu da dalilai, ba haka muka turo su. Allah ya ce mun turo su da hujjoji ila Fir'aun, zuwa ga Fir'aun wa mala'ihi, Allah ya ce da jama'arsa. Fa qala annabi Musa zai ce inni rasulu rabbil alamin, ya ce ni dan aike ne daga ubangijin talikai, ubangijin halittu baki daya, wanda ya harci duniya da abin da ke cikinta, wanda yake rike da wannan duniyar, shi ya aiko ni akan cewa a bi Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Sai Allah ya ce Allah ya ce falamma ja'ahum bi ayatina, lokacin da annabi Musa ya zo da ayoyinmu, ya zo musu da hujjojinmu. Ayat anan ana nufin al-hujjaj, dalilai. Lokacin da annabi Musa ya zo da hujjoji daga wajenmu, idza hum minha yadhhakun, sai ga Fir'auna da jama'arsa suna wa annabi Musa dariya, suna izgili. Wanda izgili wa mutum mai imani, Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullahi ta'ala ya sanya su cikin babu, ko kuma izbi da ayoyin Allah, afwan, izgili da ayoyin Allah nau'i ne daga cikin anwa'ul kufur. To Allah ya ce sai ga su suna dariya saboda izgili, sun kar suna ganin sun isa, sun kai sun isa. Annabi Musa ya zo da ayoyi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya bayyana hujjat bayyinat ga sanda ta zama cijiya, sannan kuma gashi an basa ya sanya hannunsa a cikin wuyan riga, haske ya dinga fitowa. Allah ya jarrabe Fir'auna da fara, wannan dai fara aka jarrabe su da keya, musa keya aka jarrabe su da keya, aka jarrabe su da kwaddi. Allah ko sai kana kwana, sai dai ka ji kawai kwaddo na sansanar ka, wallahi aka jarrabe su da jini. Mutum zai sha ruwa, dan dangin Fir'auna in zai sha ruwa, zai je a rafi ya dauko ruwa, ga su ruwa ne, amma yana dagawa zai sha su koma jini. Haka Allah ya jarrabe Fir'auna, Allah ya ce sai ga su suna dariya, suna izgili wa annabin Allah da kuma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce
Wa ma'a ni min ayatin illa ya'tawu bi ikhtilaf wa
وما نريهم من آية بما تبنونا وفرعون لجماعة سوى تهجابا النبي موسى بيزو فرعون لجماعة سوى تهجا إلا هي أكبر من أختها فأتي حجر بيزو لتدقى بايا تابي والجينية وتنفتوا ونكمة الهي ba wata hujja da zai zo mutanansa da zai zo mutanansa ba ce ta biyu da zai zo da ita ba sai ta shafe waccan ta fare sai ana ganin wannan ta fitowa fili kuma tana ƙara nuna girman Allah subhanahu wataala amma sai lake cewa akhadnahum bil adab didda wannan ba su imani ba didda wannan ba su imani ba ka san fa akwai wanda diya da akai ba diye da ke masa wa'azi wallahi ba zai ji ba ba zai ji ba a kai masa wa'azi bai ji a nuna masa Allah yau da bai zai ji to sai Allah ya kama su da azaba nan kasar an yi wani duwan akai nan kasar ana sun zalunci al'umma zalunci sai Allah ya jarrabe su da rashin lafiya ya kwanta kusan duk alamun mutuwa da zaka ga cewa ne ya kusa tafiya ya bayyana gare sa a daidai wannan lokacin sai gashi ya koma ma Allah kusa abun mamaki abokin sa suke aiki tare ce wallahi wani bai mutuwa yace wallahi abinda dai muka shuka in har Allah yana sakawa bayinsa in har Allah yana sakawa bayinsa to abinda Allah ya masa bai isa ba a ce yi haka nan da wannan kawai shekari ne za a masa wallahi bai isa ba kuma haka akai malam sai da Allah ya nuna masa karshen su gaba ɗaya a duniya ƙetar iyaka wa bayin Allah wa Allah na jefa mutum cikin halaka ta inna lillahi to Allah ce wa akhadnahum bil adabi sai muka kama su da azaba muka azabtar da su ta hanyar azab mu turo musu fara da kiyaya da kuɗi da kuma ga tufan hadda ruwa ma Allah ya aiko Allah ce la'allahum yarji'una mun yi wannan ne ba dan dai su gane girma da matsayin Allah subhanahu wataala mun yi wannan ne dan su gane girman da matsayin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وقالوا سسكتي يا أيها الساحر يا كي ونم مالمي دمين كلمة الساحر أزامن الفرعون يقولون أنتم الساحر أنا نهي العالم نجم من النجوم ونتوراد لتكين تورارين إلمي سكتي والساحر بسنا نهي السهري با أسنا نهي مالمي سواء قلتون أنتم الساحر طب أنا نهي مالمي suka ce ya ayyuhas sahir ya kai wannan fitimin malami da wasu kikenan da annabin Musa suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka domin su a zamanin su ana girma malamai bokaye malamai ana girma masu suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka da abin da ya muna alkawali abin da ya alkawali a wajenka cewa in muka yi imani da kai zai koranye muna wannan duk damuwar mu wannan keyar da wannan fadin da wannan jinin sun addabe mu to kai addu'a Allah shi doke muna su in Allah ya raba mata wannan jarabawar inna la muhtaduna ba shakka za mu bi ka so da kawa za mu imani da kai kasan ba akwai wanda in Allah ya jarrabe shi tsagere cikin al'umma in Allah ya jarrabe shi a ranna da ciyan kai kadai ko da wannan ilsarkin kadai sai yana kuma wayyo Allah na wayyo Allah na sai ka tunanin yanzu fa in ya tashi in ya warke to zai yi aikin Allah zai shiga agaji sai kuma yana samun lafiya kuma ya bar ya manta wannan tunanin da yake to haka mutane annabi suka yi suka ci ka roƙa mana Allah in Allah ya koranye mana abinda muke fama da shi na damuwa da matsaltsalu to tabbas za mu yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce Allah ya ce falamma kashafna anhumul azaba idahum yankusun lokacin da musu Allah muka walwale muka kuranye musu damuwarsu muka yi musu maganin duk abin da ya adabe su da barar da jinin da kwaddin Allah shi lokacin da muka tiranye su a cikin su idahum yanqusun sai ga sun walwala alƙawalin Allah sun ki musulunci sun ki imani sun ce a roƙa musu Allah in Allah ya cire wannan abun to za su bi Allah sau da kafa za su imani da shi Allah yana cirewa ya cirenye musu wannan musibar da azabu ta dame su Allah ce sai ga sun walwale alƙawalin su ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce lokacin da annabi Musa yayi addu'a ya roki Allah Allah ya janye musu musibar ta addabe su to sai Fir'auna ya ga alamun cewa wa'annan mutane fa sun fara karkata wajen annabi Musa to bari ya tare sai ce Allah ya ce wala da Fir'aun sai Fir'auna yayi kira fi qaumihi a cikin jama'arsa ya tattara manya-manyan mutane yana alfahari yace ya qaumi ya ku jama'ata alaysa li mulku misra ashe ba ni bane shugaban misra ba ni bane sarkin misra ni ne wanda ke juyar da sha'anin garin misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti yace kuma wannan koramun suna gudana a karkashina afala tubsiru wannan kadai bai wadatar da ku gance ba ashe ni ne abin da ya kamata abu malam suka ce daga wayancin ayoyin makaranta wa qalu ya ayyuha as-sahir dilala ce da kin nuna cewa idan mutum ya shiga cikin jarabawa ya maida Allah al'amarinsa in Allah ya jarrabe ka da kowace irin jarabawa kai imani da yaqini cewa babu wanda ke kuranya damuwa cewa sai Allah domin shi ne amma yujibul mutarra idza da'ahu idan ka shiga cikin damuwa ka roki Allah subhanahu wataala Allah yana shirye da ya karba maka kuma ana dabi'antar da mu da mu daina kai karar Allah gun bayin Allah mu dinga roƙon Allah da kansa duk abin da ya shige maka duhu na rayuwa ka kasa gane haskensa to wallahi ka maida ma Allah Allah zai biya maka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wai da sa'alaka in sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i zaka jama'a duk wanda yake da bukata to ya mira ta gun Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya biya mu bukatocin mu na alkhairi muna roƙon Allah da sunayensa alhayyu alqayyum duk wata bukata ta alkhairi nan a cikin mu Allah ya basa wani aya yake so Allah ya basa na gare wani Allah ya basa tarbiyya ce ta zagara Allah ya shirye mu da su wasu kuma kasuwancin ne sun kiya ana ta zuwa ana kufan shago ya Allah ka kawo kiliyan masu albarka wani kuma aure yake so Allah ka bashi ta gare wani yayi auren babu kwanciyar hankali Allah ka bashi kwanciyar hankali wani kuma ya safi ta gare kare yake so Allah ka bashi kare mai alkhairi da albarka ya Allah ka bude mana hayoyin arziki daga wajenka Allah ka gafarta mana ya Allah a kwanakin kana tarba aljanna ya Allah Allah a sanya da sunayen mu a ciki Allah a sanya da sunayen mu a ciki ya Allah kad a sanya wannan wata ke kare ya Allah muna fata muna roƙo muna masu magiya Allah a rubuta sunayen mu cikin ayi aljanna cikin wannan watan Allah ka tabbatar da mu akan wannan aiki ka gafarta mana subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi